الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 12 ga watan Shawwal shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 7 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harwani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata misali mutum ne ya biya ma wani haji ya zuba masa kudin haji kafin lokacin tafiya yi shi wanda ya zuba ma wani haji Allah ya masa rasuwa dawo da kudin za a yi koko ya tafi maganar dawowa ba su taso ba saboda idan mutum ya yi kyauta wanda aka masa kyauta in ya karbi kyauta to wannan ba maganar a dawo baya amma idan mutum ya maka kyauta baka karba ba Allah ya masa rasuwa to wannan kyauta ta sha ruwa ba maganar ka zo kama magadan shi tsaye dan haka wannan ya riga ya zuba kudin haji kenan wannan an riga an karba maganar magada su dawo su karbi wannan kudi bai ma taso ba kyauta ce aka yi kuma ta je hannun wanda aka masa iya abin da ake jira lokaci da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen mas'alar da malam Allah ya ji kansa ke tabbatar mana cewa Al-Qur'ani wato sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin zancensa ne dan haka yin imani da cewa Al-Qur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala ne ya saukar da shi ga bawansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga karkashin yin imani da Allah da yin imani da littattafansa kamar yadda malam yace wa min al-imani billahi wa kutubi al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghayru makhluq wato yana daga imani da Allah da littattafansa shine mutum yayi imani game da cewa Al-Qur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala munazzalun kuma saukar da shi ne aka yi an gane ko ghayru makhluq kuma Al-Qur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine malam yace minhu bada'a wa ilayhi yahu daga Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani bada'a wato ya faru ma'ana ubangiji ta'ala shine yayi zance da shi ko kuma kace minhu bada daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani ya bayyana ma'ana Allah shine yayi zance da shi wa ilayhi yahu kuma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani zai koma an gane ku wa ilayhi yahudu zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala zai koma dangane da wannan kalima ta cewa wa ilayhi yahud malamai suna da maganganu guda biyu wa ilayhi yahud ma'ana ga ubangiji subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani zai koma ma'ana a ƙarshen zamani gab da alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dauke al-Qur'ani daga cikin zukatan mahaddatansa haka nan daga cikin littattafan da aka rubuta shi kwata-kwata babu shi babu alamarsa wannan kuma sai idan duniya ta zo ƙarshe a lokacin da ba wanda zai rage abin ƙasa face waɗanda suke malalata wanda alkiyama za ta tabbata a kansu an gane ko shi ne yace kenan minhu bada'a wa ilayhi yaudu wato zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani ke komawa ma'ana ta biyu wa ilayhi yaudu ma'ana zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda al-Qur'ani ya kunsa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne zai koma me yasa saboda shi yayi zance da shi kuma shi ya bi wato kowa sanin abinda wannan al-Qur'ani ya kunsa dan haka wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa an gane ku dole sai mun tabbatar da cewa alqur'ani zancen Allah ne ba halitta bane daga cikin halittunsa kuma saukar da shi aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyi mubin dan haka yace wa anna hadha alqur'ana alladhi anzalahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa kalamullahi haqiqatan la kalama ghairi yace lalle wannan alqur'ani wanda Allah ya saukar ma bawansa manzansa muhammad sallallahu alayhi wa sallam zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zance wanda yake na tabbas an gane ko sabani ga waɗanda suke al-mutakallimun suna da maganganu da dama akan wannan mas'ala sai dai sun kauce ma tafarki madaidaici la kalama ghairihi ba zancen waninsa bane ubangiji ta'ala da kanshi ne yayi zance da al-Qur'ani don haka dai dukkan bayani ya gabata akan wannan mas'ala bakin gurgudu kenan zamu tashi gaba ta gaba qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala فصل وقد دخل عيبا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى ما لم الله يجيكن سكي فدا شوى ونن فصلين نمسمى سيتي وقد دخل أيضا تبس ياشقو دداكم فيما ذكرناه أتشكين أبندمك أنبتا min al-imani bihi nayi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bi kutubihi haka nan yin imani da littattafansa wa bi mala'ikatihi da yin imani da mala'ikunsa wa bi rusulihi da yin imani da manzanninsa al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati iyanan bi absarihim yin imani game da cewa mu'minai za su ga ubangijinsu a ranar kiyama iyanan an gane ku ma'ana ido da ido za su gan shi kiri-kiri ne abu sarihin da idanunsu waɗannan makarinsu domin za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu a cikin su. Sai ya ce kama ya rauna shamsu sahawan, kamar yanda suke ganin rana sahawan a wurtsake, laysa dunaha sahabun sahabun, wanda babu wani girgije da ya sha makance tsakaninta da su. Ma'ana yadda muminai suke ganin rana a irin wannan rayuwa ta duniya, a lokacin da ta bayyana babu wani girgije wanda yake kare ta tsakanin shi da su, tsakaninta da su, haka muminai za su ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Sai ya ce wa kama ya rauna al-qamara laylatal badr, kamar yanda suke ganin wata wato a daren cikarsa, domin wata baya karɓa sunan al-badr sai ya kai cikarsa, ma'ana daga daren 14 zuwa 15, abinda ya yi gaba kafin ya fara tawaya, a wannan lokaci ne ake kiran shi al-badr. Shi ne ya ce wa kama ya rauna al-qamara, kamar yanda suke ganin wata laylatal badr, wato daren cikarsa kenan 14, 15, 15. Malam sai yake cewa la yughamuna fi ru'yati, wato ba a tauye musu wani abu game da ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ma'ana babu wanda zai ce wane ya kare shi. An gane ko la tughamuna kenan min ad-dayn, in aka ce ad-dayn wato shine al-ghulm, idan aka ce al-ghulm wato shine an-naqsu, ma'ana tauye abu, ko kuma ka ce la yughamuna, ma'ana ba sa matsatsar juna a wajen ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ma'ana ba maganar a ringa turayya da juna. Don haka a wata riwaya sai yake cewa la tughamuna fi ru'yati, ma'ana ba za a cutar da ku a wajen ganinsa, ma'ana ka ce wani ya tunkuɗe ka, wani ya taka ka, a'a, kowa daga inda yake zai ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, babu abin da zai kare shi. Shi ne ya ce ya rauna ku Subhanahu fi arsatil qiyama, muminai za su ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wato a fage na alkiyama. Lafazin arsat jam'i ne na arsa, idan aka ce arsa shine a Hausa ake kiran shi balbadi, ko ka kiraye shi balfajiya, guri fili inda ake bance shi babu gini, wanda galibi idan ka shigo cikin gida za ka ga fili wanda yake na cikin gida, wannan shine ake kira da arsa. Shi ne ya ce ya rauna ku Subhanahu fi arsatil qiyama, za su ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a fili na alkiyama. Sun mai rauna ku ba'da dukulil janna, sannan kuma za su gan shi bayan shiga aljanna, kama ya sha Allah ta'ala, kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya so. Wannan mas'ala ta riga ta gabata a lokacin da malam ya ringa kuro mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa na daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a, wato shi ne cewa muminai za su ga Ubangijinsu Subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, wanda malam ya zo mana da ayoyi tun a baya irin su fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, Ubangiji ta'ala yake cewa wasu huskoki a yinin alkiyama nadira, Ubangiji ta'ala ya ce kyawawa ne, ila rabbiha nadira, kuma masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu, irin su fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, lillazina ahsanul husna wa ziyada, Ubangiji ta'ala ya ce na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, suka bi dokokinsa, al-husna sun cancanci aljanna a gobe kiyama. Sai ya ce wa ziyada, wato da kari na musamman. Wannan ziyada tafsirinta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisi ke cikin sahihu Muslim, manzon Allah ya ce shine ganin zatin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, na ga ƴan aljanna duk abinda suke so a gidan aljanna za a zo musu da shi, Ubangiji ta'ala ya ce wa ladaina mazid, kuma a wajenmu suna da kari na musamman. Wannan ƙari shine ganin zatin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala ya ce gaskiya ne, innahum, lalle kafirai, yawma idhin, a ranar da alkiyama ke tabbata, lamahjubuna, ababan shamakancewa ne game da ganin zatin Ubangijinsu. Don haka al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya sai yake cewa yayin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare kansa game da waɗanda suka kafirce masa cewa ba za su ganshi ba domin yayi fushi da su, sai yace fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi hadhihi rida. Wannan dalili ne a bayyane wanda ke nuna masoyan Ubangiji subhanahu wa ta'ala za su ganshi. Don haka al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa sai yake cewa wa hadha alladhi qalahu al-Imam Shafi'i fi ghayati al-husn, yace wannan fada ta al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ta kai matuka a wajen kyawu. An gane ko? Domin yayi istidlal wato da mafhumul mukhalafa na wannan aya, tunda kafirai domin fushin da Allah ya yi da su ya ce a ranar kiyama za a kare su, ma'ana ba za su ganshi ba saboda ya yi fushi da su. To masoyansa kuwa tunda ya yadda da su ya amince da su, su kuma za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To don haka shi ne malam da ya ajimalce yake ce mana ya shigo a daɗa kuma game da abin da muka ambata a baya na yin imani da Allah, da yin imani da littattafansa, da yin imani da mala'ikunsa, da yin imani da manzanninsa, yin imani bi annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati iyanan bi absarihim, cewa mu'minai za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama iyanan, an gane ko, a bayyane bi absarihim da magannansu, ma'ana za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce iyanan, wannan masdar ne na fadarsu da suke cewa ayantu shay'a iyanan, ma'ana naga abu kiri da kiri, ma'ana ido da ido na ganshi. To haka mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karkashin yin imani da ranar kiyama. Yin imani da ranar kiyama ko rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida. Dan haka kenan da yace wa qad dakhala aidan fi ma zakarnahu min al-imani bihi, an gane ko? Sannan sai yace wa bi kutubihi, yin imani da littattafansa, wa bi mala'ikatihi, da yin imani da littattafansa, wa bi rusulihi, da yin imani da manzanninsa. Sai yace al-imanu bi annal mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati iyanan bi absarihim, yin imani cewa mu'minai za su ga Ubangijinsu a ranar kiyama iyanan, wato ido da ido, bi absarihim kenan da wannan magannan nasu na duniya za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam sai yace kama ya rauna shamsa sahawan, kamar yanda suke ganin rana a wurtsake, laisa duna ha sahabu, wanda babu wani girgije da yake kare ta. Sai yace wa kama ya rauna al-qamara laylatal badr, kamar yanda suke ganin wata a daren cikarsa, shine daren 13 da 14 da 15. Shi ne sai yace la yubamu da fi ru'yati, ba a tauye musu wani abu a wajen ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kowa zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu'mini. Nan al-kaf litashbih, amma ana kamanta wato ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ganin rana, amma ba ana kamanta wato shine ganin da abun gani. Kenan yanda muke ganin rana ba tare da wani shamaki ba, ba tare da wani girgije ya kare mu, to haka mu'mini za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Allah ya sanya mu. Kenan ba ranar da wata su ne ake kamantawa da Ubangiji ba, a'a, kenan irin yanda ake ganin wata haka za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Irin yanda ake ganin rana ba tare da wani girgije ya kare ta, to haka mu'mini za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam sai ce raunahu subhanahu fi arsatil qiyam, za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato a falfashiya ta alkiyama, ko kuma ka ce a fili na alkiyama. Domin kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah yatajalla lil mu'minin yace yani fil arsa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bayyana ga mu'minai wato a fili na alkiyama sai yace kuma yarawnahu ba'da dukhulil janna sannan kuma za su koma ganin shi bayan shiga aljanna wanda shi ma akwai hadisi na Jabir Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa baina ahlul jannati fi na'imihim yayin da ƴan aljanna suna cikin aljanna suna jin dadi manzon Allah yace idza sa'a alahum nurun wani haske sai ya ruhu musu farafa'u absarahum manzon Allah yace a lokacin nan sai su daga magannansu فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فإذا الله يأتي سيغا يوغنجي ميجرما دا توكاكا واتوشيني زي توكاكا أكرس ألوكا تشين نيان الجنة ستاكا كيت سكدزات وغنجي سبحانه وتعالى فقال سيغا وغنجي تعالى يأتي دسو السلام عليكم يا أهل الجنة أمن تينا يتبتا أكمك يا كويان الجنة manzo Allah sai ya ce wa huwa qaulullahi subhanahu wa ta'ala salamu qaulan min rabbir rahim kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surati yasin sallama ta musamman daga ubangiji wanda yake mai jinkai wanda yake banta da bayin sa mu'minai ubangiji ta'ala zai bayyana ga ɗan aljanna ya yi musu sallama a gidan aljanna shine anan ma da yace kuma ya raunahu ba'da dukhulil janna sannan za su koma ganin shi bayan shiga aljanna haka na cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna turiduna shay'an azidukum shin kuna buƙatar wani abu da dada muku ƴan aljanna sai su faɗa su ce ya ubangijinmu shin yanzu baka shigar da mu aljannar da ka mana alƙawari shin yanzu baka tsiratar da mu game da azabar ka ta wuta ai wannan ni'ima ma da kamala ta isa ubangiji ta'ala sai ya koma faɗa musu cewa turiduna shay'an azidukum shin kuna buƙatar wani abu da dada muku ƴan aljanna sai su sake maimaita irin amsar su ta farko manzo Allah yace a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya yayi shamaki ƴan aljanna su ganshi manzo Allah yake cewa ƴan aljanna ba su taba samun wani jin dadi sama da ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala zai mantar da su dukkan wata ni'ima da suke a cikin aljanna sai idan ubangiji subhanahu wata'ala ya huye ya fake kamar yadda zai karin bayani zai zo a wata riwaya ta gaba to dan haka wannan kenan ya nuna mana mu'minai su biyu za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala gani na farko a fili na alkiyama gani na biyu bayan an shiga aljanna to dan haka malamai suka ce jama'a sun kasu kashi uku akwai waɗanda za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala su gan shi a filin alkiyama sannan kuma su koma ganin shi a gidan aljanna su ne tatattun mu'minai kenan jama'a ta biyu su ne kafirai wannan su ko kwata-kwata a filin alkiyama ba za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa za su gan shi amma gani ne wanda yake na fushi kamar yadda sun kalli wasu ayoyi irin sifatar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi ayoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin alluqiya ko kace allika to waɗannan ayoyi sune wasu malaman suka kalla suka ce da mu'minai da kafirai gaba daya kowa zai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama sai dai su kafirai gani ne za su yi wanda Allah ya yi fushi da su ya nuna cewa bai yarda da su bai amince da su ba amma tare da cewa kamar ayar da bayani ya gabata al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa tunda Allah ya bada labarin cewa su kafirai a ranar kiyama ababan shamakancewa ne game da ganin zatin ubangijinsu to dan haka wannan faɗa malamai suka rinjaye da ita cewa kafirai kwata-kwata ba za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama sannan kashi na uku sune munafikai su za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama bayan wannan gani da za su masa a filin alkiyama ba maganar da su koma ganin shi domin makomar su ita ce wuta to dan haka shine malamin kenan anan yace ya raunahu subhanahu fi arsatil qiyama za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama kuma ya raunahu ba'da dukulil janna sannan kuma bayan shiga aljanna wato za su koma ganin shi kama ya sha Allah ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya so kenan idan ya ga dama sai ya bayyana su ganshi a gidan aljanna kamar yadda hadisi suka tabbatar da haka ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayani ya gabata a baya kamar game da jama'un da sun tafi akan cewa ba za a ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sun mu'tazila da sauransu su sun kore kwata-kwata cewa ba za a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama ba kamar yadda sun kafa hujja da irin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir duk da cewa malamai suka ce wannan aya hujja ce a kan su maimakon su suna kafa hujja da ita an gane ko domin anan ya gune ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma kansa cewa la tudriku al-absar ma'ana magannai ba sa riskar ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana ba sa kewayewa da shi domin akwai bambanci tsakanin al-idrak da ar-ru'ya ar-ru'ya shine kaga abu amma in aka ce al-idrak shine kaga abu ka kewaye da sanin shi gaba ɗaya ka ganshi ciki da bakin sa kaga ayoyi sun tabbatar da cewa mu'mini za su ga ubangiji amma kenan ba za su iya kewayewa da ganin shi ma'ana gaba ɗaya su ce sun ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kwata-kwata dan haka malamai sai suka ba su amsa da ayar da ubangiji ta'ala yake cewa falamma tara al-jam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ubangiji ta'ala yake cewa falamma tara al-jam'ani lokacin da jama'u biyu suka ga juna fir'auna da jama'ar sa suka hango annabi Musa da jama'ar sa annabi Musa da jama'ar sa suka hango fir'auna da jama'ar sa ga sunan sun durka ko mutanen annabi Musa sai suka fada ma annabi Musa inna lamudrakun lalle mu za a cin mana kenan in aka cin mana kwa wato za a dauke mu kaga anan ba dalilin da yake nuna cewa su annabi Musa da mutanen shi cewa ba su ga fir'auna da jama'ar sa tunda ni Allah ya ce falamma tara al-jama'i lokacin da jama'u biyu suka ga juna su mutanen annabi Musa sai suka ce inna lamudrakun lalle mu za a riske mu idan aka riske mu ko za a dauke mu kaga kenan lafazin al-idrak shine ka kewaye da abu gaba daya kwata-kwatan shi cikin shi da bai to dan haka ita aya da tace la tudriku al-absar wannan tana nuna cewa bayan da za a yi su kewaye da ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala su ce sun gan shi gaba ɗaya kwata-kwata to da haka kuma wannan nasi hallo da malam ya zo da shi ma'ana wannan fada ta malam tana ƙara tabbatar mana ganin ubangiji subhanahu wata'ala gani ne wanda yake banda da yinin alkiyama a duniya ba maganar ganin Allah subhanahu wata'ala dan haka hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa a duniya ba a ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi yake cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu manzon Allah yace ku yi sanin cewa ba za ku ga ubangijinku wato sai ku mutu wa alamu annakum lan tarau rabbakum zan Allah yace kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku sai yace hatta ta mutu sai ku mutu kaga wannan nasi ne a bayyane wanda ke nuna cewa a duniya ba a ganin ubangiji subhanahu wata'ala babu makaryaci sama da wanda zai ce maka ya ga ubangiji subhanahu wata'ala a wannan rayuwa ta duniya hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin sahih muslim hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi shin kaga ubangijinka daren da aka tafi saman bakwai da kai manzon Allah yace nurun annara yace haske ya sha makancin tsakanina da shi, yaya za a yi a gagan shi? Haske ya sha makancin tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yace yaya za a yi gagan shi? To hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa bai ga Ubangijin shi subhanahu wa ta'ala a nan duniya. Yau wani sai ya zo ya ce mana yana da wurudin da zai bada a ga Allah, kuma don rashin hankali da wauta mu yarda. Don haka babu wani zindiki sama da wanda zai ce ana ganin Allah a duniya, har ma wanda zai ce wai zai baka wurudin da zaka ga Ubangiji. Kamar yadda sufaye suke da'awar cewa wai suna ganin Ubangiji a nan duniya idan sun baka wasu wurudi, kai wasu kwanuka, ba a cin kwai, ba a shan madara, ba a cin nama, ba a menene, za ka yi wasu kwanuka wai za ka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka wani malami ya ce wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun qadawa tamarrada, yace duk wanda yace a duniya da idanunsa yana ganin Allah, yace wannan zindiki arni ne. Baga ya ketare iyaka wata marrada, ya yi tsaurin kai ya buga gaba ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Kenan dan haka shi ne a nan malam ya ce ya rauna hufi a rasatil kiyama, za su ga Ubangiji kenan a fili na alkiyama. Kenan summa ya rauna hufi a dukunin janna, sannan kuma su koma ganin shi bayan shiga aljanna. Amma a duniya babu wani wanda yake da idan da zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya nemi ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya nuna masa cewa ba zai iya ganin shi ba. Shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayka falamma afaqa qala subhanaka tutu ilayka wa ana awwalul mu'minin. A takaice dai wannan mas'ala tuntuni bayani ya gabata a kanta, nan ta koma shigowa domin hadisai ne malam yake zo mana da su. Kenan dole sai mun yi imani da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a filin alkiyama. Kenan imaninmu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbata, domin yin imani da ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama na ƙarƙashin yin imani da yinin alkiyama. Faslun ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونئيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب بمرزبة من حديد فيسيح الصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع أهل الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نئيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتؤاد الأرواح إلى الأجساد. Malam ke cewa wannan fasli ne na musamman, na yana daga cikin yin, yana daga imani da Allah, yana daga imani da yinin alkiyama. Wato al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama mimma yakunu ba'da al-maut, yin imani da dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari game da shi, abinda zai wakala bayan mutuwa. Duk abinda manzon Allah ya bada labari, al'amuran da suke kasancewa bayan mutuwa, to bayan da za a yi imaninka da yinin alkiyama ya tabbata, sai ka gaskata cewa duk abinda manzon Allah ya faɗa, abinda zai wakana bayan mutuwa, sai ka yarda da shi ka amince. Shi ne malam sai ya ce fa yu'minuna bi fitnatil qabr, wato mu'minai suna imani da fitina ta kabari, wa bi azabil qabri wa na'imi, wato da azaba ta kabari, wani imihi kuma da ni'imarsa. an gane ko shine yace fa yu'minu na bi fitnatil qabr wato sai suna imani da fitina ta kabari micece fitina ta kabari shine tambaya wadda mala'iku guda biyu za su zo su ma bawa bayan an kawo shi an binne waɗannan mala'iku sunansu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya sunan shi munkar na biyun shi kuma sunan shi nakir an gane ko nakir fa'ili ne bi ma'ana mafu ma'ana gaba ɗayansu su ba su san kowa ba kuma kowa bai san su ba babu wata sanayya tsakanin ka da su kai baka san su ba domin baka taba ganin su ba sai a wannan lokaci kuma su ma ba su san ka ba an gane ko munkar da nakir kamar yadda yake cikin hadisin al-Bara ibn Azib to waɗannan mala'iku guda biyu kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idan an binne bawa waɗanda suka kawo shi suka binne idan sun juya baya manzon Allah yace yakan ji balawar takalmansu a wannan lokaci mala'iku biyu za su zo masa su zaunar da shi idan suka zaunar da shi za su yi masa wasu 'yan tambayoyi kamar yadda ƙarin bayani akan tambayoyin zai zo to wannan tambaya da mala'iku za su ma bawa wanda yake cikin kabari wannan ita ce ake kiranta fitina kenan fitina ta kabari domin aka ce fitina wato shine al-iktibar kenan jarrabawa a jarraba imaninka a ga haka ne ko ba haka ba tare da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin halinka amma don tabbatar da adalci Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan turo waɗannan mala'iku duk bawan da aka binne ko kuma da Allah ya masa rasuwa wato waɗannan mala'iku za su zo su yi masa wannan tambayoyi don da aka ce bi fitnatil qabr wannan alal aglab saboda galibi idan mutum ya mutu za a yi rami a binne shi amma ba bambanci tsakanin wanda aka yi rami aka binne da wanda aka kone gawar aka shekar da tokar da wanda naman daji ya cinye gaba daya kowanne Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan turo waɗannan mala'iku kuma su yi masa tambaya illa kasancewar wato ita tambayar ta keɓanta ne da wasu wasu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗauke musu wannan tambaya an gane ko ba kowa bane za a yi masa tambaya domin akwai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da su kamar misali nau'i biyar ne daga cikin wanda ba a musu waɗannan tambayoyi a ranar bayan mutuwa su ne annabawan Allah annabawa da manzanni ba a musu tambaya me yasa saboda kasancewar annabawan Allah sun fi shahidai kima da martaba da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan babu wata daraja sama da annabta da manzanci to gaya shahidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na kare su dangane da fitina ta kabari wannan tambaya da ake so ba a musu shine manzon Allah yake cewa kafa bi barikati suyufi ala ra'sihi fitina shi shahidi walkawar takobi da ta wuce kansa wannan kadai ta ishe shi fitina maganar ai masa tambaya bata mata su ba to kaga shahidai an ce ba a musu tambaya to ina ga annabawan Allah da manzanninsa sannan fuska ta biyu malamai suka ce annabawan Allah da manzanni su ne fa ake tambaya game da su domin duk wanda aka binne za a ce masa man rabbuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka wanda shi annabin shine za a tambaye ka game da shi to shi kuma ina maganar a tambaye shi game da dan haka kenan annabawan Allah ba sa cikin waɗanda za a yi musu wannan tambayoyi bayan mutuwa sannan nabiyunsu wato su ne shahidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa shahidi ba a masa tambaya Allah ya amintar da shi game da tambaya ta kabari na uku wato akwai siddiqai as-siddiqun matsayinsu ya wuce matsayin shahidai an gane ko domin in aka ce as-siddiq wanda ya kai matuƙa a wajen gasgatawa, shi mai gaskiya ne kuma mai gasgatawa. Don haka kasancewar shi wanda aka riga ya aka sani gaskiye shi, kenan maganar a jarraba shi ma wannan bata mata su ba. Ubangiji Ta'ala ya nuna mana martaba ta siddiƙai ta wuce martaba ta shahidai, kamar yadda yake cewa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai ya ce was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan haka su ma as-siddiqun, wanda suka kai matuƙa a wajen gaskatawa da yin gaskiya, wannan su ma ba a yi musu tambaya. Sannan na uku, waɗanda ba a yi musu tambaya wato su ne waɗanda suke al-murabidun. Al-murabidun su ne waɗanda suke masu daku kenan, masu tsaron gari, waɗanda suke kiwon jama'a ta musulmi, wanda za a kai su su ringa gadin jama'a ta musulmi, in ma a fagen daga ko su tsare kofa ta gari. To shi ma duk wanda ya mutu a wannan matsayi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya amintar da shi game da tambaya ta kabari, kamar yadda hadisi yake cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ribadu yawmin wa layla khairun min siyami shahrin wa qiyami, daku na yini da dare da bawa zai yi, manzon Allah yace ya fi azumin wata guda da qiyamul layli na wata guda. Ma'ana ka je ka tsare ɗan uwanka musulmi awa 24, to ya fi kai wata kana azumi kai wata kana qiyamul layli. Sai manzon Allah ya ce wa in ma tajara alaihi amul amaluhu alladhi kana ya amalu, idan Allah ya masa rasuwa a cikin wannan hali na gadi da yake, dukkan abin da ya kasance yana aikatawa na ibada zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Sannan manzon Allah sai ya ce wa ujriya alaihi rizqu, kuma arzikinsa za a gudanar masa ba zai yanke ba. Sai ya ce wa uminal fattan, kuma za a amintar da shi game da masu fitina, ma'ana tambaya ta masu tambaya a cikin kabari. Wannan kenan na uku, duk wanda ya kasance kenan murabit mai daku shine mai gadin jama'a ta musulmi, in an fita bagen daga ko kuma ya zo ya kare garin musulmi ya je ya ringa tsaro yana kiwon dume shiga da mai fita, to shi ma wannan in ya mutu a wannan hali, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya dauke masa tambaya ta kabari. Nabiyar wato suna na huduku, nabiyar wato akwai kankanan yara da mahaukata. Kankanan yara da mahaukata su ma wannan a magana ta mafi rinjaye su ma ba a tambaye su. Kankanan yara da mahaukata, me yasa? Saboda da karamin yaro da mahaukaci, wannan alƙalami bai hau kansa ba, shi kuma tambayar daman ana yin ta ne ga wanda alƙalami ya hau kansa. Tare da cewa wasu malaman da suka kalli wato nassin da suka kalli ayoyi da hadisai, da suka kalli hadisan da suke tabbatar da cewa za a yi tambaya ta kabari, sai suka tafi akan cewa da kankanan yara da mahaukata ma suna ciki. Amma a magana mafi rinjaye, kankanan yara da mahaukata su ma suna daga cikin wanda Allah ya dauke musu wannan tambaya. Sannan akwai ƙari a cikin hadisai daban, kamar mutumin da ya mutu a ranar Juma'a da mutumin da ya mutu daren Juma'a, shi wa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na amintar da shi game da tambaya ta kabari. Kenan anan mun fahimci cewa ba kowa bane ba ake masa wannan tambaya, amma dukkan sauran jama'a za a yi musu, illa kasancewar waɗanda nasi kawai ya toge. To shi ne kenan anan malam ya ce fa yu'minuna bi fitnatil qabr, wato suna imani da fitina ta kabari shi ne tambaya. Sai ce wa bi azabil qabr wa na'im, haka nan dangane da azaba ta kabari da ni'imarsa. Azaba ta kabari abu ce wadda take tabbas, kuma yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a. Yin imani da yinin alkiyama baya tabbata sai kai imani da azaba ta kabari da kuma ni'imarsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari. Tare da cewa wasu jama'u waɗanda suke kai dangane zuwa ga musulunci irin Mu'tazila da sauransu, su ba su yadda ba da wannan azaba ta kabari da kuma ni'ima ta kabari da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake ba mu'mini. Wanda azaba ta kabari, ayoyi na Al-Qur'ani su suka tabbatar da cewa akwai azaba ta kabari, wanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa, wato Ibn al-Qayyim Allah ya ji, kamar yanda malamai wato Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa, malamai sun ambata ayoyi guda uku, Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa sai ya ƙara zakulo ayoyi guda biyu ya hada da wancan uku da malamai suka binciko suka zama biyar. Sannan Ibn Rajab Allah ya ji kansa shi kuma ya bibiyi ayoyin, sannan shi ma sai ya samu daya ya hada da waɗannan biyar kin kenan sun zama shida. Malamai da suka ƙara dogon bincike akan wannan mas'ala aƙalla sai da suka zo da ayoyi kusan goma kenan, suka dada aya huɗu akan waɗancan shida kin waɗanda suke tabbatar da azabar kabari, a wuce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da ita da nassi na Al-Qur'ani. Wanda na daga cikin su fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الشاهد اليوم تجزون عذاب الهون ايو وبنجي تعالى يجي زاء ساكو دامك دا عذاب تولا كنش ونن عذاب تولا كنش إذا جي مالما سكا جي عذاب القبر عذاب جي لمن كاتن عذاب تيين القيامة انغالي قو. Dan haka Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da ya kalli wannan aya sai yake cewa fa qaulul mala'ikati al-yawma tujzauna azabal hun dalilun wadihun ala azabil qabri walau ta'akhkhara anhum al-azabu ila inqida'i dunya lama saha an yuqala lahum al-yawma tujzauna azabal hun. Yace wannan aya dalili ne a bayyane akan azaba ta kabari. An gane ko? Dalili ne a bayyane wanda yake tabbatar da azaba ta kabari. Aya ta biyu fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Ubangiji ta'ala yake cewa na daga wanda ke gefen na kauyawa munafiqun, Ubangiji ta'ala yace akwai munafiqai, ma'ana waɗanda suke gefen Madina, Ubangiji ta'ala ya ce na al-Arab kauyawansu, Ubangiji ta'ala ya ce akwai munafikai. Sai ya ce wa min ahlil Madina, daga 'yan birnin Madina ma akwai munafikai, maradu 'ala nifaqi waɗanda sun ƙware a wajen munafirci, Ubangiji ta'ala ya ce la ta'lamuhum kai baka san su ba, nahnu na'lamuhum Ubangiji ta'ala ya ce mun san ko su wane. Sai ya ce sanu'adhibuhum marratayn da sannan za mu azabtar da su shudi biyu. Dan haka malamai suka ce al-maratul ula fi dunya min al-masa'ibi fi nafsi aw al-mali aw al-walad aw ghayri dhalik. Azaba ta farko da Allah zai musu a nan duniya ne musibun da suke samun su a karan kansu ko dukiya ko yaya ko wani abu da ya kama da haka. Malamai sai suka ce wa amma al-maratul thaniya fa fil qabr. An gane ku? Azaba karo na biyu ita ce azaba ta kabari, da yace sanu'adhibuhum marratayn kenan da sannan zamu azabtar da su karo biyu, karo na farko a duniya, karo na biyu kenan a cikin kabari. Sai yace thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim, sannan in kiyama ta yi kuma za a mayar da su zuwa azaba wanda take mai girma, ita ce azaba ta lahira. Wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari, kamar yanda Abdullahi dan Abbas da Ibn Jurayj da Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri da Muhammad Ibn Ishaq da Qatada Ibn Di'ama da wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya tana daga cikin dalilan da suke tabbatar da azaba ta kabari. Aya ta uku fadar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab annaru yuraduna 'alayha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab. Wannan mumini daga cikin mutanen fir'auna wanda yama fir'auna gargadi da shi da mutanansa cewa su fita daga sha'anin annabi Musa, domin annabi Musa iya maganarsa kawai ya ce Allah shine ya halicce shi kuma shine abun bautarsa. To wanda ya faɗa haka laifi yayi? Wannan mumini wanda ya zo har ya ba annabi Musa labarin cewa ma zai yi ta kansa ga abinda Fir'auna da mabiyansa suke famar kullawa na makirci game da shi, shi ne Ubangiji ta'ala ya kare shi game da dukkan wata kulla-kulla ta Fir'auna da mutanansa. Shi ne Allah ya ce fa waqabullahu sayyi'ati ma makaru, sai ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab, mummunar azaba wato ta sauka ga Fir'auna da mabiyansa. annaru yu'raduna 'alayha ghuluwan washiya. Ubangiji ta'ala yace wuta ce ake bujurun su akan ta safiya da marice, ana gasa su irin yanda ake gasa barango. Sai yace wa yawma taqumu sa'atu, ayinan da alkiyama ke tabbata, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa yace adkhilu 'ala fir'auna ashadda al'azab, ku shigar da fir'auna da mabiyansa wato zuwa mafi tsananin azaba. Kaga kenan wannan wuta da ake bujuro da su a kanta ake babbaka su safiya da marice, azaba ce ta kabari. Bayan Allah ya dirmiyar da su a cikin teku, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake dandana musu wannan azaba har kiyama ta tabbata. In kiyama ta tabbata, za a kai su zuwa azaba ta wuta, azaba wadda take mafi girma. Sannan daga cikin ayoyin aya ta hudu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وبنجي تعالى يتي للي نظام دندنا مس دغا عذابا ود تكي مفي كساتي كافين عذابا مفي جرما لعلهم يرجعون دن سداو كان هنيا. انغانيكو العذاب الأدنى ديوا دغا تكي معلمي ابن سكا فسرا يتي عذابا تكبري. انغانيكو يتي عذابا تكبري. العذاب الأكبر itace azaba wanda take ta lahira. Dan haka wannan ita ce aya ta hudu wanda malamai suka tabbatar da cewa daga cikin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari. Sannan aya ta biyar, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, kalla idza balagati taraki wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq ash-shahid wal taffati as-saqu bis-saq. An gane ku? Wanda tabbasti saku bisa, wato a ran nan tsanani wato zai haɗe da wani tsanani wanda yake na musamman. Asaku a nan bi ma'ana ashidda, kamar yadda al-Imamul Qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa yake cewa ai fattasalati shiddatu bishidda, shiddatu dunya, shiddatu akhirid dunya bi shiddati awwalil akhirah, kamar yadda Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan Al-Basri da wasu daga cikin malamai abinda suka fassara kenan tsanani wanda yake na azaba na ƙarshen barin duniya kenan zai haɗe da tsanani wanda yake na farkon wato zuwa lahira, shine azaba ta kabari. Sannan aya ta shidda, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fadharkum hatta yulaqu yawmakum alladhi fihi yus'aqu yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa lahum yunsarun wa inna lil ladhina zalamu azaban duna dhalik walakinna aktharuhum la ya'lamun ash-shahid wa inna lil ladhina zalamu azaban duna dhalik, lalle na ga wadanda suka zalunci kawunan su azaban wata azaba ta musamman duna zalika kafin azaba ta yi na alkiyama. Malamai suka ce azabar da Allah ya ma azzalamai alkawari ita ce azaba ta kabari. Ana aya ta bakwai daga cikin ayoyin da suke tabbatarwa, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, ash-shahid fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Idan mutun ya kasance daga cikin waɗanda suke masu ƙaryata manzannin Ubangiji, abdalin waɗanda suke batacci, farko idan mutun ya mutu Ubangiji ta'ala ya ce fa nuzulun min hamim, akwai gara wato da ruwan zafi, wa tasliyatu jahim kuma da konuwa a cikin wuta shine a ranar kiyama. Kenan fa nuzulun min hamim, wannan gara ta musamman da Allah zai masa ta ruwan zafi wanda za a dandana masa azaba a cikin kabari ne. Sannan aya ta takwas, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, alhaqumut takasur, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Ali ibn Abi Talib Allah ya karra masa yadda, yake cewa ba mu gushe ba muna kokonto game da azabar kabari sai da alhaqumut takasur ta sauka. Aya ta tara, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya bujire ma alqur'ani na fa inna lahu ma'ishatan dhanka, lalle ya cancanci rayuwa wadda take mai kunci a nan duniya. Sai yace wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, a ranar kiyama wato zamu tada shi yana makaho. Dan haka kamar yadda Abu Huraira Allah ya karra masa yadda yake cewa ma'isha tambankan abinda ake nihi shine azabul qabr, ma'ana azaba ta kabari. Haka kuma Abdullahi dan Mas'ud Allah ya karra masa yadda shi ma ya fassara wannan aya yace al-ma'isha tambank, yace iya azabul qabr, rayuwa kuntatacciya wato ga wanda ya bijire ma alqur'ani yace ita ce azabul qabr aya ta 10 fadar Allah subhanahu wata'ala mimma khafi'atihim ugriqu fa ulkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara ash-shahid ugriqu fa ulkhilu nara ubangiji ta'ala yace a sababin kurakuran su ne aka dirmiyar da su kenan mutanen annabi nuhu wa ulkhilu nara bayan an dirmiyar da su aka shigar da su wuta shigar da su wannan wuta malamai suka ce ita ce azabar kabar a takaice dai waɗannan ayoyi su ne ayoyin da suke tabbatar da cewa azabar kabari abu ce wanda take tabbas wanda Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani hadisai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da azaba ta kabari ɗaya daga cikin su hadisin Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda yake cewa yayin da muke cikin wata gona ta Banu Najjar a nan Madina manzon Allah yana kan wata alfadara tashi wani hannu ma'abu muna tare da shi sai yace sai wannan alfadara sai ta yi tuntube sai ta kusa kado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin nan manzon Allah sai ya ga wasu kaburra guda shida ko guda biyar ko guda hudu sai manzon Allah ya fada ga jama'ar da suke tare da shi yace wa ya san masu waɗannan kaburra su wane ne aka binne wa ya san su wane ne aka binne daga cikin wani mutum sai ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ya rasulullahi na san ko su wane ne wane ne da wane da wane da wane kuma sun mutu ne wato a hali wanda yake da shirka manzon Allah sai yake cewa inna hadhihi al-ummata tuta la tuburha kusan da cewa wannan al'umma manzon Allah yace za a jarrabe ta a cikin kabarinta sai manzon Allah yace fa laula Allah tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma'u bihi yace ba dan kar aje ku kasa binne junan ku yace wallahi da na roki Allah ya ji yadda ku azabul qabr irin yanda ya ji yadda sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fuskanto mu da fuskarsa inji Zaid sai ya ce ta'awwadu billahi min azabin nar ku nemi tsari na Allah game da azabar wuta sai muka ce na'udhu billahi min azabin nar sannan sai ya ce mana ta'awwadu billahi min azabil qabr ku nemi tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala game da azabar kabari sai muka ce na'udhu billahi min azabil qabr sannan sai ya ce mana ta'awwadu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan ku nemi tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala game da fitina fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya muka ce na'udhu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan fa sai ya ce ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal ku nemi tsari da Allah game da fitina ta dajjal sai muka ce na'udhu billahi min fitnatid dajjal wannan hadisi na cikin sahihu muslim kaga mai manzo Allah yace in ba dan kar aje ku kasa binne junan ku da na roki Allah ya ji yadda ku azabar kabari kamar yanda nake shi sannan haka na daga cikin dalilai na hadisi waɗanda suke tabbatar da azaba ta kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wasu kaburra guda biyu manzon Allah sai ya ce inna huma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir lalle waɗanda suke cikin waɗannan kabari ana azabtar da su amma ba a azabtar da su game da wani abu mai girma a wata riwaya sai ya ce bala innahu la kabir bari dai abu ne wanda yake mai girma ma'ana su a ganin su abu ne wanda yake bai taka karaya karya amma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne mai girma manzon Allah sai ya ce amma a hadu kuma fa kana la yastatiru min al-bawl ɗayan su abin da ya janyo masa azabar kabari wato baya kare kansa wato game da bawali ma'ana in yana bawali yakan bar bawali yana taba jikinsa a wata riwaya la yastanzihu min al-bawl baya nisan ta kanshi game da bawali idan yana bawali yakan bar bawali yana taba jikinsa wannan shine ya janyo masa azabar kabari da biyu sai manzon Allah ya ce wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima ɗayan ya kasance yana kai kawo tsakankanin jama'a da annabimanci ma'ana dan guzuru tsomani ya dauki labarin wane ya kai ma wane da nihin ya hada fitina tsakankanin su wannan shine ya janyo masa azabar kabari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dau wani reshi na dabino sai ya tsaga biyu sai ya kafa akan kowane kabari. Sahabbai suka tambaye shi suka ce dan me kai haka ya Rasulullah? Maza Allah sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa. Me yiwa Ubangiji ta'ala ya saukaka musu azaba matukar waɗannan itace kenan basu bushe ba. Wannan hadisi na cikin sahihai shi ma abin da yake tabbatarwa azaba ta kabari. Dan haka hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa azabar kabari azaba ce wadda take tabbas. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wasu sahihi guda biyu daga cikin matan Yahudu, Yahudawan Madina, sun shigo wajena sai suke cewa inna ahlal kuburi yu'adhabuna fi kuburihim. Duk waɗanda suka mutu a cikin kabarinsu ana musu azaba. Wasu mata ne Yahudawa dattawa suke faɗa ma Aisha. Aisha ta ce fa kadzabtuhuma, ta ce sai na ƙaryatar da su, na ce ƙarya kuke ba haka ba. Aisha take cewa fitar suke da wuya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida. Sai na bashi labarin ga abinda dattawan nan suka faɗa daga cikin dattawan Yahudawa. Wasu mata sun ce wai waɗanda suka mutu wai ana azabtar da su a cikin kabari. Manzon Allah sai ya ce sadaqata, abinda suka faɗa sun yi gaskiya haka ne. Innahum yu'adhabuna azaban, duk waɗanda suka mutu ana azabtar da su azaba ta sama ubul baha'im kulluha. Dabobi gaba ɗaya suna jin wannan azaba. Wanda ba sa jin wannan azaba mutum da aljiyar. Mutum da aljiyar ku inda za su ji wannan azaba to ba za su kai labari ba. To da haka shi ne a nan malam kenan ya ce fa yu'minuna bi fitnatil qabri, sai ya ce wa bi azabil qabri wa na'imihi. Wato muminai suna imani da fitina ta kabari da azabarsa kuma da ni'ima wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada ma muminai. Sai ya ce fa ammal fitina, ya ce ku san da cewa ita fitinar fa innan nasa yuftanuna fi kuburihim, lalle jama'a akan fitince su a cikin kabarinsu. Kenan da aka ce jama'a a nan ba kowa ba ne ake masa wannan fitina, kamar yadda bayani ya gabata akwai kusan nau'i biyar waɗanda ba a musu wannan tambaya ta kabari, ko kuma zuwa shidda da mutumin da ya mutu a daren juma'a ko ranar juma'a. Shi ne sai ya ce fa yuqalu lirrajuli, za a faɗa ga mutum, lafazan arrajul la mafhuma lahu, sawa'an namiji ne ko mace, za a ce masa man rabbuk, wane ne ubangijinka, wa madinuk, mine ne addininka, wa man nabiyuk, wane ne annabinka. Haka za a ma bawa waɗannan tambayoyi guda uku. Waɗannan tambayoyi guda uku su ne aka lakanta mana a duk ƙarshen kiran sallah daga cikin addu'o'in da aka sunnanta mana yin wannan addu'a: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya. An gane ko? Shine sai ya ce fa yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Waɗanda suka yi imani suka gasgata Ubangijinsu suka gasgata manzanninsa, Ubangiji ta'ala na tabbatar da su bil qawli thabiti, da faɗa wadda take matabbaciya, fil hayati dunya, a rayuwarsu ta duniya, wa fil akhira, haka nan a lahira. Kenan kamar yadda muminai suka yarda da suka amince da kalima ta la ilaha illallah, suka tabbatar da gaskiyarta, suke maimaita wannan kalima, suke aiki da abin da ta kunsa, to yanda Allah ya musu dace ya tabbatar da su akan wannan kalima a rayuwar duniya, haka a lahira ma Ubangiji ta'ala zai tabbatar da su da wannan kalima. Kenan bayan mutuwa, in sun mutu, in an musu tambaya, za su tabbatar da wannan kalima. Shine manzon Allah sai ya ce fa yaqulu almu'min, mu'mini idan an masa wannan tambaya an ce masa man rabbuk, sai ya ce rabbi Allah, Allah shine Ubangiji na, shi ya halicce ni kuma shi ya cancanta na kadaita shi a cikin ibada. Wal islamu dini, musulunci shine addini na, bani da wani addini in ba shi ba. Wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi, muhammad sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi shine annabina. Dan haka akan wannan nassi malamai suka ce shi imani ba a buƙatar taqalidanci. An gane ko? Ba maganar taqalidanci, domin za mu ga sharrin taqalidanci. Menene sharrin taqalidanci? Ka ce kaga ana yi kai ma kana yi. Shi ne sai ya ce wa ammal murtahu, sannan dai wanda yake mai shakka game da kalima ta la ilaha illallah, wanda bai yarda da ita bai amince mata ba, kafiri ko munafiki, idan an masa tambaya an ce masa man rabbuk fa yaqulu sai ka ji ya ce ha ha la adri sai yayi nishi ya ce ha ha sai ya ce la adri ban san sani ba lafazin ha ha ainihi alhamza ce ah ah sai aka canza alhamzar sai aka maida ta ha ha wanda kalima ce wanda lokacin da mutum yake jin ciwo a jikin shi wannan kalima take fita to haka in an masa wannan tambaya sai ya ringa ha ha la adri bai sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qult naji dai mutane suna fadar wani abu ne ma nake fada fa zan Allah shine malam sai ya ce fa yudrabu bi mirzabatin min hadid sai akai masa duka da wata guduma ta bakin karfe mirzaba ita ce kenan wannan guduma wadda makeri yake dukan karfe bayan ya fito da shi daga cikin wuta ita ce ake kira da mirzaba kuma ta bakin karfe wanda wannan misali ne Allah kadai ya san girman wannan guduma da ita ce mala'ikun za su kai masa duka fa yasihu sayhatan sai yayi kururuwa kururuwa yasma'uha kullu shay'in dukkan komai yana jin wannan kururuwa tashi illa al-insanu sai dai dan adam walau sami'a al-insan da dan adam zai ji wannan kuwa na sa'ika wato take yanke zai fadi ya mutu inda a ce dan adam Allah zai bashi ikon jin wannan kuwa ta azabar kabari to take yanke zai fadi ya mutu kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan abin da malam ya kuro na bayani an gane ko hadisi na al-Bara ibn Azib shi ne sai ya ce sun maba'ada kaga kenan anan shi ta kalidanci ne cewa ya ji ana fada sannan shi ba yake fada da haka abin da ya shahi imani yaqini ake bukata ka san abin ka san yanda yake ba maganar cewa ka ga ana yi kai ma kana yi ko kuma ka ji ana fada kai ma kana fada ka je ka tambaya abu kaza menene matsayin shi to wannan kasancewar kuma amsar wannan tambaya tun mutun yana raye ne zai tanade ta ba sai bayan an binne mutum ba wani ya zo ya lakanta masa in mala'iku biyu masu daraja sun tambaye ka wane ne ubangijinka ka ce Allah shine ubangijina in sun ce wane ne annabinka ka ce Muhammad shine annabina in sun ce menene addininka ka ce musulunci shine addininka wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin talqi ne cewa in mutum ya mutu wai a zo a tsugunna akan kabarinsa a masa ya Abdullah wannan kwata-kwata baya da asali a cikin shari'a an gane ko hadisi ne wanda la asla lahu kwata-kwata ba shi da asali hadisi ne mawdu dan haka kenan tun kana raye zaka tanadi wannan amsa kuma wannan amsa ba iya larabci bane zai sanya mutum ya bada yarda da kalima ta la ilaha illallah da yin aiki da abin da ta kunsa shine zai baka damar bada wannan amsa domin me Allah ya faɗa yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah inda a ce iya larabci shi yake sa mutum ya bada wannan amsa da irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab da sauransu da sun bada wannan amsa inda wayo da dubara ne da tuntunansu sun bada wannan amsa shine yace walau sami'a al-insan da a ce mutum zai ji wannan kuwa ta wanda mala'iku suka kai masa duka a cikin kabarinsa to da ya fadi ya mutu thumma ba'da hadhihi al-fitna sannan bayan wannan fitina shine yace imma na'imun wa imma azabun imma ya kasance ni'ima ko kuma ya kasance azaba kamar yanda Usman Allah ya kara masa yadda wata rana an tafi jana'iza Usman sai ya fashe da kuka suka tambaya me kake ma kuka ya Usman sai yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa lalle kabari shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira in ma ya kasance dausayi daga cikin dausayin aljanna ko ya kasance rami daga cikin ramuka na wuta dayan biyu ne wanda ya bada wannan amsa kabarinsa zai zamanto ni'ima ce daga cikin ni'imomi wanda Allah zai jaddada masa har zuwa kiyama domin kamar yanda yake cikin hadisin al-Bara wanda ya bada wannan amsa mala'ikun Allah sai su ce masa daman Allah ya sanar da mu haka zaka bada wannan amsa sai su ce masa kwanta kai bacci irin bacci wanda yake na sabon ango babu wanda ke farkar da shi sai wanda yafi soyuwa a wajen shi ita ce amarya a lokacin nan manzon Allah yace za a fada da kabarinsa iya tsawon ganin sa gaba da baya dama da hauli sannan za a buda masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ci gaba da shakar ni'ima da jin dadi har zuwa kiyama. Kyakkyawan aikin shi da ya aikata a duniya Allah zai suranta shi ya koma wani mutum mai kyakkyawar fuska mai dadin kanshi, zai ringa ɗebe masa kewa har zuwa kiyama. Kenan shine yace imma na'imun ko ya zamanto ni'ima, wa imma azabun ko ya zamanto azaba. Wanda bai bada wannan amsa kafiri ko munafiki, wanda zai ce a shi bai sani ba, shi ma dai ya ji mutane suna faɗar kaza ya faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan lokaci mala'ikun Allah sai su ce masa la daraita wa la talaita, kar Allah ya saka sani kuma kar Allah ya saka faɗa. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a sanya kabarin shi ya matse sai ya kai kashin hagargari ya saba. A lokacin nan kuma za a buda masa rami daga cikin rami na wuta ya yi ta shakar guba da tsafinta har zuwa kiyama. Sannan mummunan aikin shi da ya aikata a duniya za a suranta shi ya koma wani mutum wanda ya fi komai muni, mai ɗoyi, ya ringa la'anta shi yana tsine masa albarka har zuwa kiyama. Wal iyazu billah. Shine ya ce wa imma azabu ila an taquma al-qiyamatu al-kubra, har a kai lokacin da kiyama babba za ta tabbata. Domin kiyama kala biyu ce, akwai alkiyamatu sugura, akwai alkiyamatu kubra. Alkiyamatu sugura duk wanda ya mutu kiyamar shi ta tabbata. Me yasa? Saboda duk abin da ya aikata zai fara ganin kunnuwa kenan shi akan suna baya. Duk mutumin da ya riga ya mutu kenan tun daga nan zai gane cewa ga makomar shi. Kamar yadda Hausawa suke cewa Alhamis mai kyau tun daga larabar ta ake ganewa. Kenan wannan ita ce ake kira da alkiyamatu sugura. Kenan duk wanda ya mutu kiyamar shi ta tabbata kenan a karan kanshi. Sannan kuma akwai alkiyamatu kubra, wanda za a tada jama'a gaba daya a yinin alkiyama. Shine yace fatu'adul arwahu ila al-ajsad, idan kiyama babba ta yi gaba daya rayukan bayi za a dawo da su zuwa gangan jikinsu. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.